Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalon a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman Gani Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa shehunan malaman Islama na cewa zama lafiya ya fi zama dan sarki. Yau bayan kisan gilla ga matafiya a Jos. Rashin mai da hankali ga sabunta rajistar zabe ta yanar gizo a Arewa ya fara damun masu sharhi. Yayin da daliban kiwon lafiya da magaran suka yi wa mutane gwajin ciwon suga kyauta. Bauchi na murna samun wani tallafin kiwon lafiya na tsawon shekaru 5. Yau Litinin kamar yadda aka saba Nasiru Adamu Al-Hikaya na tafi da shirin zauren matasa na VOA. Za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Farko a saurari labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Yan makwanni kafin Amurka ta kammala kwashe sojojinta daga Afghanistan. Kwamandojin sojojin kasar sun tura ɗaruruwan dakaru zuwa Kabul don kare jami'an jakadancin Amurka da abokan hulɗa Afghanistan biyo bayan kwace babban birnin kasar da mayakan Taliban suka yi a cikin sauri. Wani jami'in tsaron Amurka ya tabbatar wa muryar Amurka a daren jiya Lahadi cewa Amurka za ta tura ƙarin sojoji 1,000 daga runduna ta 82 zuwa tashar jiragen saman Hamid Karzai ta ƙasa da ƙasa da ke Kabul, inda jami'an gwamnatin Amurka, farar hula da 'yan Afghanistan suka ɓoye don gujewa farmakin 'yan Taliban. Sabon rukunin dakaran ya haɗe da wasu sojoji 1,000 daga runduna ta 82 da aka tura Kabul daga Kuwait, inda da farko aka girki su don zama cikin shirin kota kwana, da wasu sojojin su 3,000 da suka fara isa babban birnin na Afghanistan ranar Juma'a. Sabon matakin tura sojojin yanzu ya sa yawan gaba ɗayan dakaran Amurka a Afghanistan kaiwa 6,000, adadin da ya linka har so 3 na dakaran Amurka da aka fara kwashewa a watan Mayu. Adadin mace-mace a Haiti bayan girgizar kasar da aka yi mai ƙarfin maki 7.2 ya ƙaru zuwa fiye da 700 a cewar jami'ai a jiya Lahadi. Aƙalla mutane 1,800 suka jikkata, wasu kuma ba a san inda suke ba, yayin da aka samu barna sosai a cewar jami'ai. An kuma samu ƙananan girgizar da yawa daga baya. Girgizar ta faru ne ranar Asabar a kusa da garin Petit Rodenib, kimanin tazarar kilomita 125 yamma da Port-au-Prince, babban birnin kasar. Girgizar ta yi zurfin kilomita 10 a cewar wani nazari da cibiyar yanayi ta ƙasa ta Amurka ta yi. Prime Minister Ariel Henry, wanda ya fara mulkin kasar makonni 3 da suka wuce bayan kisan shugaba Jovenel Moise, ya ce gwamnati ta shirya kai agajin jinkai a wuraren da girgizar ta shafa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga dukkan alamu tsohon madugun 'yan adawa kasar Zambia Hakainde Hichilema na gab da zama shugaban kasa a kasar da ke kudancin nahiyar Afirka, inda yake kan gaba a kuru'u. Hichilema dan shekara 59 kuma dan kasuwa, wanda ya tsaya takarar shugaban kasa karo na 6 kenan, na da kuru'u fiye da miliyan 2.3. Shi kuma shugaba Edgar Lungu na da kuru'u miliyan 1.4 a cewar sakamakon da hukumar zaben kasar ta sanar a jiya Lahadi. Hichilema ya sha kayan zabe har so 2 da kadan, yayin da Lungu ya lashe zaben a shekarun 2015 da kuma 2016. Lungu ya lashe zaben shekarar 2016 da ratar kuru'u 100,000. Dole ne wanda ya lashe zaben da aka yi ranar Alhamis din da ta wuce ya samu kashi 50% na kuru'un da aka kada don kaucewa zabe zagaye na biyu. Kuma ga dukkan alamu, Hichilema na gab da samun kuru'u miliyan 2.5 da aka yi hasashen sun fi rabin waɗanda aka kada. Hukumar zaben kasar ta sanar da sakamakon mazabu fiye da 100 cikin 156 na kasar. Ɗaya daga cikin sanannun ƙungiyoyin rajin demokuraɗiyya a Hong Kong ta sanar da dakatar da ayyukanta ba tare da ɓata lokaci ba. Ƙungiyar Civil Human Rights Front ko CHRF a takaice ita ke da alhakin shirya zanga-zanga mafi girma da aka yi a tarihin birnin, musamman a lokacin da aka yi ta zanga-zangar nuna adawa da gwamnati a shekarar 2019. tun lokacin da Beijing ta sanya hannu a wata doka ta tsaron ƙasa a Hong Kong a watan Yunin bara. Gwamnatin ta shayin watsi da buƙatar gudanar da gangami daga kungiyar CHRF tana ambatar dalilan annobar coronavirus. Kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ba da rahoton raɗe-raɗin dakatar da kungiyar tsawon kwanaki, amma sai jiya Lahadi aka tabbatar da batun. Wani sako da aka rubuta a shafin sada zumuntar Facebook na kungiyar ya bayyana cewa an murƙushe mambobin kungiyar kuma kungiyoyin al'umma na fuskantar ƙalubale.
Labarun duniya aka saurara. Shehunan malaman Islama na kira ga mai da zuciya nesa biyo bayan tare matafiya musulmi ɗan Tijaniya a Jos, inda wasu miyagun iri suka yi musu kisan gilla. Babban shehun Tijaniya Sheikh Dahiru Bauchi, wanda marigayan suka kai masa ziyara Bauchi, inda kan hanyar su ta komowa gida a kudancin Najeriya suka gamu da ajalin su a hannun miyagun. Ya ce wannan kaddara ce ta auku mai sosa zuciya, amma yana da kyau a barwa Allah, inda ya ce suna magana da hukumomi don daukan matakan da za su dace don bin kadun marigayan da hana sake aukuwar mummunan lamarin.
Yanzu ne muka so magana da gwamnati, yadda muke magana da kudin nan, muna gaya wa jama'an Najeriya ne magana da muke ta yanzu nan. Muna yi wa shugaban kasa taziya kan jama'ar kasarsa waɗanda aka kashe ba su yi laifin komai ba. Muna kuma gaya da iyalan waɗanda aka kashe, Allah ya ba su haƙuri. Mutanen su riga sun gama biyan bukata tun da sun yi shahada, Allah ya ba su haƙuri. Amma irin wannan abu insha Allah ba zai ƙara faruwa ba insha Allah. Za mu yi alƙawari da gwamnati, idan ba za ta yi jama'an ta bata ba da wuri waɗansu su kama su riƙe, ba za su fara samun faruwa irin waɗannan abubuwa.
Hakanan shugaban majalisar malamai na Izala Michel Kota a Jos, Sheikh Sani Yahaya Jingir, wanda ya addu'a rahama ga marigayan, ya gode wa jama'a don rashin daukan doka a hannu ta ramuwar gayya. Yana mai nuna gamsuwa ga matakan da gwamnan jihar Filato samun bakon lalon ke dauka.
To in mun tashi aunawa, sai mu ga lallai shi gwamnan lalon mai son zaman lafiya, sai mun ga shugaban kasa General Muhammadu Buhari mai son zaman lafiya. Dan Allah ya Najeriya, kar mu buɗa ƙofar da za a cuci ƙasarmu, a cuci addininmu, a cuci iyalanmu, a cuci abin nan, mu daɗa runguma haƙuri. Ina roƙon Allah ya mana albarka gaba ɗaya, Allah ya tsare Najeriya. Kuma duk gwamnatin da ta ce na kafa kwamiti na kaza, to duk 'yan Najeriya na jirar me zai fito na kwamitin, wani hukuncin za a yi, kuma tabbatacce ne koko kadan alafa kawai. Abinda aka ce in an kama mai laifin aka hukunta da shi wa fil qisas hayatun ya ulil albab.
Yanzu dai Jos na cikin dokar hana fita, inda lamarin yake dare da rana a yankin karamar hukumar Jos ta Arewa. Yayin da hukumar zaben Najeriya INEC ke gudanar da sabunta rajistar zabe ta yanar gizo, kungiyoyi da masu zuba ido sun nuna damuwa cewa mutanen arewacin Najeriya na sako-sako da yin rajistar in an kwatanta da 'yan uwansu na kudancin kasar. Ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Alƙaliman farko-farko da hukumar zaben tarayyar Najeriya ta fitar da sun nuna yadda jiha ɗaya a kudancin Najeriya ta shafe dukkanin jihohin arewacin Najeriya wajen sabunta rijista a yanar gizo, abin da ya sa wasu suka fara kokawa. Alhaji Hassan Abubakar Alfa shi ne shugaban wata kungiya mai suna Alfakiya Organization a Turanci.
In ka duba al'umman Yarbawa a wannan ƙasa, a duk lokacin da aka ce misali a Fenifere ta ce kaza, za ka ga sun yi ƙoƙari sun bi. A al'umman Iyamurai, a lokacin da aka ce Ohanaeze, ba su haƙeta dokanta, Arewa ita ce kaɗai ba ta da kungiyar da ake bi, ba su da goyon bayan al'umma, balle su ma su samu ƙarfi su yi.
Shi kuwa lauya mai zaman kanshi barista Elzubar Abubakar cewa yake matsalolin da suka hana al'ummar arewacin Najeriya rijista a yanar gizo na da dama.
Da farko, mutane ba su da sha'awa ga yadda ake tafiyar da mulki a Najeriya. Na biyu kuma, waɗanda suke harkan siyasa ba su tsaya suka faɗakar da mutane ba. To in ka dubi kafofin watsa labarai da kuma wannan gangami na National Orientation Agency, ba su fito suka sanar da mutane irin abubuwan da ya kamata a yi na wannan rajista ba. Ba jam'iyya ɗaya da ta fito ta yi kiraye-kiraye ga mutane da su yi wannan rajistan. To uwa uba, mutanen Arewa ba sa harka da wannan kwamfuta. Mafi yawan matasanmu da suke amfani da shi sun fi ba da hankali wajen raba kawunan mutane da abubuwan da suka shafi kallace-kallace.
To ko akwai wata mafita game da wannan tazarar rajista da kudancin Najeriya ta baiwa Arewa? Alhaji Hassan Abubakar Alfa ya ce a ko su hanyoyi guda uku masu bullewa.
Wanda ya ji ya gaya wa wanda bai ji ba, wanda kuma ya ji ya kamata ya shine ya je ya yi abin da ya kamata. Shuwagabanninmu musamman gwamnoni da kuma masu hannu da shuni su fito su taimaka. Babu unguwan da zaka samu babu mai waya irin wannan, ko kuma wanda yake da laptop ya taimaka ya fito a unguwarsu, ya fito ya ce to al'umman unguwa na kawai na layi na wanda bai yi ba ya zo na yi mishi.
Dama dai maganar amfani da na'urori cikin harkokin zabe a Najeriya ta raba kawunan yan majalisar kasa a kwanakin baya, abinda ya sa wasu yan majalisar da suka fito daga arewacin Najeriya ke cewa har yanzu Najeriya bata rikar da za a yi amfani da na'urori a zaɓuɓɓukan ta ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Daliban ilimin kiwon lafiya a Damagaran ta Jamhuriyar Nijar sun gudanar da gwajin ciwon suga ga mutane kyauta da kuma ba da shawarwarin hanyoyin inganta kiwon lafiya. Wakiliyarmu Tamar Abari ta aika mana da rahoton.
Abdu Adamu Musa shine jagoran wannan shiri, ga irin bayanin da yayi.
Mu kungiya ce ta dalibai masu karatu saman fannin kiwon lafiya. Lokacin hutun muna yin rangadi a cikin jihar Damagaran, muke shirya wasu activity, wasu ayyuka da mutane kama ƴan uwanmu wanda suke zamne a jihar Damagaran hatta da ma wanda suke ƙauyen Damagaran. Shine muke dauka axe kenan waje-waje na cikin jihar Damagaran, muna tahiya muna zuwa mu je mu yi ƴan kwanakai muna diba mara lahiya saman cututtukan da ke damu mu, kaman cututtuka wanda mafi yawa tsafta ne ke kawo su, ko ko cututtuka wanda muke iya kiyayewa kamar su sida da wasu lajiyar HIV sida.
Daliban likitocin za su mai da hankali ne wajen cutar suga da cutar hawan jini, la'akari da yadda waɗannan cututtuka suka mamaye rayuwar al'umma.
Tension da diabetes, cutar sukari da kuma da cutar hawan jini, wanda cututtuka ne wanda yanzu mun lura kawai sai karuwa suke yi a cikin duniyar nan tamu gaba daya. Kenan za mu yi sensibilization, za mu yi depistage mutane don su san wannan cututtuka ana iya kiyaye su, kuma ya za a yi a rayu in an kamu da su.
A sabon tsarin da suka yi a bana za su gudanar da wannan taimako nasu ne a sauran sassa na jihar Damagaran.
Bari mun yi magariya, baɗin Allah yarda gure za mu tahiya. In Allah yarda za mu yi kokari iya kokarinmu furke don mu samu mu biya ma mutane abin gainsu, don mu biya musu bukatu sun sha Allah za mu konsultan mutane jiyan Allah ran.
Jama'a da dama sun amsa kira don sanin halin da suke ciki game da kiwon lafiyar su.
Gwajin da aka yi shine dai sabon abun tension ne, an ce ya hawa kenan, fasa ji wani kitse da wani abu mai aron maje wannan kalon kan jin suka ce. Bon shi ko diabetes, daman na san ina da diabetes, kuma shi an ce normal ne.
Arakiya Haruna, na zo in yi gwajin diabetes da tension, amma an ce babu diabetes, amma tension ta hau. In fasa aron maje gishiri kuma in ci kaɗan, shi ma ba da yawa ba haka. Kuma amma na gode.
Na zo ne dai don in san lafiyar jikina game da abin da ake cewa ciwon jinin nan da ciwon shan sukari.
Idan mutum ya ji irin wani abin ya tunkaro da sauki ya zo ya gani, ba ko bai ake amsa ba.
A ƙarshe ɗaliban likitocin suna tura mai matsala a babbar asibiti don a duba shi a san kuma maganin da za a mishi. Tamar Abari, murya Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Nijar.
Manuniya.
Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari, matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba, saboda ba a taɓa sace kuɗaɗen al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwaye.
Barshe ta babu muka ce gwamnati
ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
A Bauchi kuma hukumomin kiwon lafiya na ƙetare suka ba wa jihar gudumawar tsawon shekaru 5 don kula da al'amuran yankunan karkara na jihar mai ƙananan hukumomi 20. Abdul Wahab Muhammad ya aika mana rahoton.
Gidauniyar Bill da Melinda Dangote, USAID, UNICEF, hukumar ayyukan lafiya a matakin farko na ƙasa da kuma ƙasar Canada. Gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad da abokan hulɗan jihar sun tattara nasu da nasu suka bar jihar amma sabibi da sun lura da irin ayyukan alheri da ake shimfidawa sun dawo don taimakawa a jihar ta ci gaba.
Kun ga wannan abu ne da muka samu namba da kuma maki da kuma yabo daga majalisar dinkin duniya daga mai ban kudin mai duk masu kudin duniya irin su Bill Gates da kuma Dangote wanda zai kasance mun ba da wani mun kawo wani kuduri bisa kuma jin dadi cewa mu a jihar Bauchi an yi na'am da abin da muke.
Babban sakatare a ma'aikatan lafiya na jihar Bauchi Dr. Dayyabu Hassan ya yi bayanin irin ci gaban da gwamnatin jihar Bauchi ta samu da ya baiwa kasashen da kuma masu kudin duniya karfin gwiwar komowa jihar Bauchi.
Yanayin yadda ake allurar rigakafi na farko da tun da kashi suka fara ya kasance cututtuka da ake samu na shan inna ya ragu kwarai da gaske a jihar Bauchi da dukkan yankuna da dama ake jin suke da wannan matsala. Na biyu mace-macen nan yara da mata a lokacin haihuwa duka wayannan abubuwa ne wanda ake la'akari da su wajen ƙara kaimi don taimakawa kiwon lafiya na jihar Bauchi.
Sarkin das Alhaji Usman Bilyamin Usman ya jinjina wa gwamnatin Bauchi sabili da kokarinta a fannin kiwon lafiya inda ya shaida ba da goyon bayan masu sarautun gargajiyan game da ayyukan kiwon lafiya a jihar. Abdulwahab Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaishe ka Abdulwahab Muhammad da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka. Ga shirinmu na gaba.
Zoren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zoren Matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa a ƙwariya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zoren Matasa na VOA za mu ci gaba da zantawa da matasan inda suka taɓo dalilan da suka kawo tsaurin zuciya da kan jefa wasu shiga miyagun ayyuka a dazuka. Matasan da suka hada da Ibrahim Abubakar Yarima, Ibrahim SD Kuswa Zaria, Sambo Jibrin Samboja da Adamawa, Hawa Abubakar, Yasira Yusuf, Anas Sani Kafinta, Adamu Ibrahim Nyanya, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyinsu a zaurin da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
Tsakani da Allah tabbas akwai bata gare a cikin Fulani babu ba ko ba haka ba akwai ko ni gari akwai bata gare a cikin su a wani yanzu haka yana ji yana kallo jami'an tsaron lokaci za su kore shanu mutum su tafi da shi ya zanna bai zai iya jurewa ba zaga annan kowani hali tunda gwamnati gagara ba shi tsaro by all means zai iya neman hanyar da zai biya ya tabbata shi ma ya huce haushin shi dalili wannan yanzu for example an kwace mai shanu ka zanna baka dan kana da shanu garke 10 yau ka zanna baka da ko garke 1 yanzu kana zanne haka kana jin kunci a zuwa da wata AK-47 amma tayi ga abin da ake bukata a wurinka me yasa tayin mutum zai karba wannan tayin din ba yana daya daga cikin ummul haba'isin da ya kan rashin tsaro a kasar ma gabaki ɗayanta.
Adamu Ibrahim kamar wani mutum ne
da yayi wata magana yace to kai ne kake da shanu aka je aka kame shanun gaba daya aka kore su shin in ka tashi kai dai baka iya sana'an komai ba baka iya noma ba kiwon nan ka iya gashi babu dabbobin nan me ya kamata kai kaga itimis kawai ka dauki bindiga kai ma ka je ka kwaci yancin ka to da haka ne ake ganin cewa dukkan Fulani sun koma suna sata su ne barayi su ne waye su ne waye suna da gaskiya da ba ta ba musu dukiyansu ba babu su saboda haka gaskiya ina kira ga mahukunta su kula da irin wannan da kyau su tsaya su yi bincike kafin su dauki mataki domin in ba a daukan ba bincike ake daukan mataki ba za a taba gyarawa a Najeriya ba.
Yarima kamar ka girgi da kai
wannan maganar da wannan ya dan so sai kan tabbas ba a daukan mataki kuma daukan matakin da ake ba akan wanda su ya kamata ba ne don ya akwai wani wanda muka taba labarin shi dan Sokoto ne haka wai sai yace sojoji na aka tura akan Fulani masu kashe mayan wannan masu kinafiyar wara sai shi wai yana tafiya kawai sai aka kama shi wai aka ce ai shi Fulani ne kuma shi bai san kuma shi ba Fulani bane kaga kenan sun je kawai akan su kama Fulani ba san ko me laifin bane ko mara laifin bane su ji sun je su gama kawai Fulani akan su kashe Fulani masu kashe
wannan wato mana a sunan Fulani ne ya baci shi aka dauka duk wani ne irin wannan
kuma kaga ba ta
gari ne ba ta jikin da aka ba Fulani shi dan ba ta gari ne sai a ce shi ne yake abin kaza alhali wanda bai ji ba bai gani ba sai a kama shi da yawa wallahi akwai wani yaron sister na da aka kama a Zamfara bai ji ba bai gani ba amma an kama shi yanzu ko labarin shi ba babu
Allah sa rai ba yayi halin da
ba. Abin da nake gani ta bangaren lallai biyoci rishin sana'a shi ke kara haɓaka wannan bangaren matsalan tsaro. Gaskiya magana ina jin taimakon wannan tarayya ya jinjina mata bangaren wannan da ake kula tare masana'antu na yankin Arewa maso yamma. Dan aka duba yawan al'umma da ke yankin nan, ina tare irin wannan manya-manyan masana'antu ana da za a amfana. Yanzu kamar wannan railway da aka kaddama shekaran jiya, muna ji ministan sufuri yana magana cewa za a ɗauki aƙalla mutane 20,000. Aiki to irin wani aiki ya fada su manya-manyan ayyukan
ne ne ake dauka matsalan kenan ai idan ba ka da uwa a gindin muruwa irin wannan gwamnati zaka ji ana ta karanta abun a media ko ko a jarida amma aikace ƴaƴan talakawan ba wani abun a zo a gani da suke samu kuma wannan abun shine yake kara jefa su a
cikin wannan gwamnati da yake nan wannan talakawan abun kenan yanzu da aka zo bangaren jaha bangaren jaha mi suka yi bangaren local government mi suka yi da haka yasa yake kara duk talakawan gwamnati ko bai da gwamnati kara danna gwamnati nan magana ki kwana ne ku kosin da ke yanzu
maganan da kake fara maganan gwamnati abun da ya shafi masana'antu in mun duba ummul haba'isin talauci da addabi arewa in mun duba zamu ga asalin laifin din na gwamnati ne me yasa ina so barin bada barin bada hujjana barin ka hujjana ina da hujjoji ne
ake magana akan zagara
halakar yanzu da
kika barin bada hujjana
da kamala
barin bada hujjana dalilin da yasa nace ummul haba'isin rashin aikin arewa laifin gwamnati arewa ne for example da muna da bank of the north ina mutane nawa suke aiki a kafin shi bank of the north amma gwamnati mu na arewa su suka karya bank of the north na farko number 1 number 2 muna da gidajen company yada labarai for example rin bada misali muna da tafarin wata liberty wannan nan arewa wanda muke da shi da su gotel radio gotel fm wanda kuma the international standard aviation fm amma zaka duba ka gani yau in wani gwamnati arewa zai wani program zai wani broadcast to bezai zo ya gayyaci bezai zo ya biya ina zuwa bezai zo ya doki liberty ba ko kuma ya kira farin wata ba ko kuma ya kira din su gotel tv da sauransu ba kuma su da kurrun ma'aikata sai ya doki wannan miliyoyin kudi kai su kudu ya zai doki channel ko ya doki ait ko ya doki tvc da sauransu in ka ga wani gwamnati arewa ya doki press na arewa ya zo broadcast wani abu to zaka san ba kudi ne akan bashi ne za a yi shi for example misali mudura mu gani Kaduna investment 0.5% in bambanta ba liberty headquarters ta Kaduna take amma ba doki liberty ai amfani da ita ba sai aka je aka doki can kudu aka doki channel suka zo suka podcast din shi sannan nan gaba mudura arewa textile you for example da aka ba arewa textile a hannun gwamnatin a gwamnati aka ce su kula da ita sun kare arewa textile mutane 2000 suke aiki a cikin arewa textile sannan daga ba har yanzu mu duba mu gani in ba don abun da muke takawa da tsanan ba a Ahmadu Bello University zaria da an ce an barwa gwamnati arewa ba gwamnati da federal government ta taking over ba da ita ma ta zama tarihi da su kashe ta suma
to dan haka ranka abin da ya kamata shine mu matasa mu ya kamata mu zo mu jajilci shiga bankin siyasa ba namu bane ba shiga can kulukula ba namu bane ba zaman banza ba namu bane ba ka dawo da kanakancin nan bayan nan ka tsaya ka tambaye kanka ya ya kamata yau wani aiki kai a ya kai goban kuma ka ci gaba da inda ka tsaya irin wannan abun aikin hannun nan kafin ta nan ne wane ne bayan nan gwamnatin tarayya ina jirgawa mai gyara kusa yana sa hannu akan abun da ya kamata amma gwamnati ba su riƙewa da kyau gwamnati nan kusan 80% inda ba abun da shafi siyasan su bane ba kai tsaye inda to ba ruwansu duk abun da ma zo inda cigaban al'umma ne su bai dame su ba amma yana da abun da shafi su kai tsaye ne kullum suna Abuja a ba su kullum sun Abuja a basu yanzu ka ji lokacin gaman a basu dama gashin kansu a baya gagara ya gagara ya gagara akan ni da haka ne roƙon ƴan majalisa dattawa da na wakilai dan Allah sa Allah a gaba su duba girman Allah su yi abin da ya kamata gurin gyara constitution din nan su sa himma a kwato yancin a ba su kudin su gidan din su kai tsaye mun taje mun ga inda ake gyara proja duk irin wannan hanyoyin na burjin nan a yi kwalba duk an bane ruwan hula ba ita ba
matsalan da ake samu
bari mu ji na kamar ajada na ji kamar SD yana da wata magana
wani maganan da nake da shi gaskiya har kullun ina nan fa akan bakana yau idan aka ce gaba ɗaya mun maida hankali wajen sa ni a matsayin na mai sana'ar hannu ba kowane aikin gwamnati ne zai iya rike ni ba gaskiya idan har muka maida hankali a masana'antunmu gwamnati kuma ta shigo cikin al'amarin yanda suke bada wannan tallafi ya tabbatar da cewa wannan tallafin ya kai gun waɗannan masu sana'an hannun to wallahi insha Allah wani talauci a Najeriya zai kawo ƙarshe wani harkan jinafas duk wani harkan ta'addanci zai kawo ƙarshe
masu sauraro anan zamu dasa aya 20 sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura a wadadin muryar Amurka ni Nasura da mu Elhikaya da ni shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zaman lafiya wassalamu alaikum
don bare wada harbi da yawan barna ba kariya
arewa a yau don duba tarihin yadda yankin yake a dacan mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya yi sayo lalami lafiya
Allah ya kadarce ni da cewa ni farao ne mun abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi
shirin arewa a yau zai rika zanta da jagororin arewa talakawa da kuma gwamnati shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin ku kasance da ni Nasiru Adamu Elhikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da muryar Amurka Madiya Kokwara ta sayi har labaru
arewa zaman da ta mudu sai nishadi
baban gida jibirin kawo mana sharhin jaridun Najeriya
sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times ta rawaito shugaban kasa Muhammadu Buhari yana Allah wadarai da kisan wasu matafiya da aka yi a jihar Plateau a sanarwar da kakakinsa Malam Garba Shehu ya rataba hannu shugaban kasa Muhammadu Buhari ya mika ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu inda kuma ya kira ga jami'an tsaro da su hanzarta zakulo waɗanda suka aikata wannan aika-aika ita ma jaridar The Punch ta rawaito cewa yanzu haka gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya kafa dokan hana yawo a wasu ƙananan hukumomi guda uku na jihar sakamakon kisan gillan da aka wa wasu Fulani matafiya a hanyar Rukuba dake karamar hukumar Jos ta Arewa a jihar Plateau tani 22 ne dai suka rasu a yanda wasu 14 kuma suka samu raunuka tani dai jami'an tsaro suka bada sanarwa kama wasu mutane 14 ita kuwa jaridar Sahara Reporter da ake bugawa ta yanar gizo cewa ta yi tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya yi da ta'aziyar sa bisa rasuwan Alhaji Ahmed Joda wani tsohon babban sakatare a zamanin gwamnatin sa na mulkin soja shi da Ahmed Joda ya rasu ne a ranar Juma'a inda ya bayyana shi a matsayin kwararre kuma dan kishin kasa wanda ya amfani da ofishin sa a wancan lokaci wajen hana rabewar Najeriya gida biyu Obasanjo dai ya bayyana cewa tun yana soja mai adini ɗaya ne suka fara haduwa da marigayi Ahmed Joda inda lokacin shi kuma yake aiki a ma'aikatar yada labarai ta tarayya shi ma shugaban kasa Muhammadu Buhari shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmed Lawal da kakakin majalisar wakilai Femi Bajamia Mila dukkanin su sun aike da sakon taziya ga iyalai da kuma gwamnatin jihar Adamawa bisa wannan rashi da aka yi na jangwarzo Alhaji Ahmed Joda sai kuma jaridar Vanguard ta rawaito kungiyar likitoci masu neman kwarewa da cewa za su ci gaba da yajin aikin da suka fara makonni kusan biyu kenan duk da barazanar hana biyan su albashi da gwamnatin tare ya ta yi jaridar Vanguard ta rawaito shugaban kungiyar na likitoci masu neman kwarewa ta kasa na watsi da barazanar hana su albashi da ministan kwadagon Najeriya Dr. Chris Ngige yayi da kuma kalamansa da ya cewa likitoci na neman jefa a kasar nan cikin wani hali na kakani kai yajin aikin likitocin ne na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fuskantar karuwar masu dauke da cutar coronavirus da kuma barkewar cutar cholera a wasu jihohi na kasar sai kuma jaridar leadership ta rawaito ministan kwadagon kudin Najeriya Malama Zainab Ahmed na cewa yanzu aka an fara rajistan motocin da ake shigowa da su Najeriya. Rajistan da ta bayyana cewa kuma hukumar Kwastam ita ce za ta yi wannan rajista. Bayan ya jibrin murya Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. Sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya.